Sashen Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A Niger kuma ana kama mu a tashar Mutabiya Africa dake yamai kan mita 102.5 a zangon FM, a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomar Sarauniya da Lol Daniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adli Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC. Muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu za mu leƙa jihar Nasarawa dake Najeriya, inda za ku ji cewa jam'iyyar PDP a jihar na shirin garzayawa kotu.
Zaben da aka yi ba zaben da aka yi ba, wannan hadan baki ne na hukumar Sojojin Security da hadan baki da INEC da kuma APC.
Haka kuma za mu duba irin rawar da sabbin amuljisun da 'yan Najeriya suka zaɓa za su taka.
A lokacin da na yi majalisar tarayya, alhamdulillah, mutanen da na wakilta Ola North, Ola South da Gede sun ce na taka rawan gani. To haƙiƙa za a wannan kuma majalisar dattabai, insha Allah zan ɗaura a kan yadda na tsaya a can.
Kamar yadda aka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah muna buɗe muku layukanmu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamarin da suke ci muku to a ƙwarya. Saboda haka sai ku shirya kiran lambar mu 1-202-205-6555 don bayyana ra'ayin naku. Baya dukka waɗannan har ila yau muna tafe da shirin wasanni a takaice daga ƙasar Kamaru, amma duk sai an sha kanu labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban kungiyar 'yan tawayen kasar Sudan ta Kudu na yin kira ga shugaba Salva Kiir akan ya samar da kudaden aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka rattabawa hannu a shekarar da ta gabata. Kungiyar ta kuma buƙaci kasashen Sudan da Uganda akan su matsawa Kiir lamba har sai ya fito da kudaden. Ranar 12 ga watan Satumban da ya gabata ne gwamnatin kasar da kungiyar 'yan tawayen Sudan da ake kira SPLMIO a takaici suka sanya hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta Kudu a birnin Addis Ababa. Mataimakin shugaban kungiyar ta SPLMIO, Henry Odwu, ya ce duka bangarorin da suka cimma yarjejeniyar sun gaza wajen cika muhimman abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa, ciki har da haɗe mayakan 'yan tawayen da rundunar sojan ƙasar. Odwu ya kuma zargi Kiir da gaza wajen samar da kuɗaɗe don kwamitocin da aka ɗorawa alhakin aiwatar da yarjejeniyar. Yau Juma'a, Kiir ya tashi zuwa birnin Vatican don ganawa da Papa Roma Francis. Wani mai magana da yawun shugaban, Attorney Wake Attorney, ya ce shugaban zai bayyana wa Papa Roma halin da yarjejeniyar samar da zaman lafiyar ke ciki. Ya kuma ce gwamnatin Kiir na fatan Papa Roma zai fito fili ya ƙarfafa gwiwa ƙasashen duniya wajen ba da ƙarin gudunmuwa don aiwatar da yarjejeniyar ta samar da zaman lafiya. Adadin marasa aikin yi a ƙasar Turkiyya ya kusan kai shekaru 10 yana ƙaruwa, lamarin da ke daɗa munanta yanayin tattalin arzikin ƙasar a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan gabanin muhimmin zaben da ke tafa a ƙasar. A cewar wasu alƙaluma da aka fidda yau Juma'a, yawan marasa aiki a Turkiyya ya ƙaru da kashi 13.5 cikin 100, adadi mafi yawa da aka gani a ƙasar tun shekarar 2010. Yawan marasa aiki a ƙasar yanzu haka ya kai 4,300,000. Adadin na marasa aikin yi shine rahoton tattalin arziki mara daɗi na baya-baya da hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar da ke fuskantar durƙushewar tattalin arziki. Erdogan na jagorantar yaƙin neman zaɓe na jam'iyyarsa ta AK don ci gaba da samun goyon baya mai ƙarfi a biranen Turkiyya. Ko da yake duk da waɗannan munanan rahotannin na tattalin arziki da ake bankaɗowa, shirin zaben da za a yi ranar 31 ga watan nan na Maris na ƙara zafafa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 49 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu na ƙasar New Zealand a yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane 3, maza da mace ɗaya, dangane da harin. Ko da yake Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu. Tuni aka riga aka tuhumi ɗaya daga cikin mutanen wani dan shekaru 28 da haihuwa da laifin kisan kai. Kuma gobe Asabar idan Allah ya kai mu ake sa ran gabatar da shi a gaban hukuma, kamar yadda kwamishinan ƴan sanda Mike Bush ya bayyana. Injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita ba, wato da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman kamfanin jiragen Ethiopia da ya fadi ranar Lahadin da ta gabata, har da kan mutane 157 da ke cikin sa suka halaka. Wasu da ke da masaniyar yadda binciken ke gudana sun ce irin wannan karfen mai daidaita jirgin da ba a daidaita bane aka samu a cikin jirgin saman kamfanin Lion Air na kasar Indonesia da shi ma ya fada a watan Oktoba shekarar da ya gabata. Duka jiragen biyu dai na kamfanin Boeing ne, kirar 737 nau'in Max 8. Yanzu haka dai akwatunan da ke dauke da bayanai da kuma sautukan jirgin na Ethiopia sun riga sun isa kasar Faransa, inda masu bincike ke bincikar su.
A gaida Maryam Dauda, labaru ne aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To madalla, yanzu sai rahotannin, kuma zamu fara ne daga jihar Nasarawa, inda jam'iyyar PDP a jihar ta ce za ta je kotu saboda rashin gaskiya da ta ce an yi mata a zaben gwamna da aka gudanar makon jiya. Wakilin Murya Amurka Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoto.
Jami'ar PDP a jihar Nasarawa ta ce za ta je kotu saboda rashin gaskiyar da ta ce an yi mata a zaben gwamna da aka gudanar a makon jiya. Shugaban jami'ar PDP a jihar Nasarawa, Francis Orogu, ya ce jami'ar APC ta haɗa kai da hukumar zaɓe da jami'an tsaro wajen yi mata magudi a zaben.
Zaɓe da aka yi ba zaɓe ne aka yi ba. Wannan haɗin baki ne na hukumar tsaro security da haɗin baki da INEC da kuma APC. Zaɓe an gama unit. PDP ta ci zaɓe. Returning officer da aka zaɓe su. Ra'ayin APC sai su rushe mana kuriya. An rushe mana kuriya kusan 1,500 a Nasarawa State. A wannan gundun ba rashin makasa ba na gwamnati kenan. Inda su suka ci zaɓe ko ayo ba voting ko ayo mai sai haye.
To yanzu kuna ga kaman ba yi muku adalci ba kenan?
Gaba daya mun mana ba yi zaɓe a Nasarawa State ba. Duk cuta suka yi. Kuna ga ya maki cewa policy center ba samu kuriya guda resolution guda biyu.
To yanzu wani mataki za ku dauka?
Abu da ya fi mata doka, abu da doka ce mu za mu yi.
Za ku je kotu kenan.
In Allah ya yarda. Don mun ga cewa ko ba mun ga wannan kotun bane. A cikin wannan professor din nan bare to ba.
Da yake mai da martani sakataren jami'ar APC a jihar Nasarawa, Alhaji Aliyu Bello, yace suna shirye don haduwa da jami'ar ta PDP a kotu.
Tun da dai sun fada cewa za su tafi kotu, ba damuwa za mu iya saduwa a kotu. Mu kuma muna son su sani cewa ba su da jama'a a jihar Nasarawa. Saboda haka batun ma an so su soke musu kuriya, ba ta so ga don kuriya iyayen da aka soke kuriya. Mu ma akwai yadda an soke na mu. Saboda haka ba wani abin da muwa ba ne, zuri da sun faɗi a zaɓe, kuma duk mutumin da ya faɗi a zaɓe ba za ka hana shi kuka ba, su ɗauki kaddara su rufa da su da wanda Allah ya ba shi saboda a raya jihar Nasarawa.
Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa, inda na kira lambar wayar kakakin hukumar amma bai ɗauki wayata ba. A ɓangaren jami'an tsaro kuwa, kwamandan rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense Muhammad Gida Dufari ya ce ba su haɗa kai da kowa ba, sun dai ba da tsaro ne don gudanar da zaɓe mai tsafta a jihar.
Kuma Allah na tuba, wa zai zo gare mu ya ce yana haɗa kai da mu? Kafin mu ɗauki wannan aiki sai da muka yi rantsuwa za mu kutanta gaskiya. Kuma mu fa product ne na gwamnatin ƙasa, ba ta jiha ba. Saboda ka bama ga kamar da ake cewa not answerable to anybody from the state level. Saboda ka bama karban wani doka daga nan jiha. Saboda ka ga mutum a zo a ce a haɗa kai da mu zai yi wuya gaskiya.
Kwamandan rundunar tsaro ta al'umma kenan, wato Civil Defense a jihar Nasarawa, Muhammad Gida Dufari. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla, a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma sai mu leƙa birnin tarayyar Abuja da ke Najeriya, inda wakilinmu Nasiru Adam Alhikaya ya duba mana batun sabbin amurisun da aka zaɓa a karon farko.
Sabbin 'yan majalisar dattawa da za su sha rantsuwar fara aiki cikin 'yan majalisa 109 a majalisa ta 9 na cewa sabuntarsu ba za ta sa su koma tamkar 'yan kallo a majalisar ba. wasu daga 'yan majalisa za su mai gurbin fitattu da aka sani a majalisa ta takwas, kamar Obasani da ya yi nasara kan Shehu Sani, da Mr. Ishaku Kilif da ya kawar da Binta Masu Garba, da irin Ibrahim Bomai da ya gefantar da nasarar Muhammad Hassan Dambu. Sabon sanata Obasani ya ce zai amfani da kwarewarsa wasu bangarori don tasiri a majalisar.
Ni ma kaina da kake gani ba yau na fara aiki ba. Kar ka manta shekara 14 da suka wuce na ba mai girman shugaban ƙasar Najeriya gaba da shawara, kuma na yi magana da yamin shugaban ƙasar Najeriya duk ƙasashen duniya da ke. Saboda haka ni ma gogagge ne a fannin gwamnati. Saboda haka wannan wuri ba wuri bane sabo a guri. In Allah ya yarda.
Ita kuma Aisha Binani daga Adamawa da ta taba zama a majalisar wakilai, yanzu ta samu zama 'yar majalisar dattawa.
Lokacin da nayi majalisar tarayya, alhamdulillahi mutanen da na wakilta Ola North, Ola South da Gida sun ce na taka rawan gani. To hakika za a wannan kuma majalisar dattawa insha Allah zan daura akan inda na tsaya a can. Za mu daura akan abunda muka tarar da ƴan uwanmu mata suka yi a 8th Senate, domin sun taka rawan gani akan yadda za su ga cewa mata sun shiga cikin harkan gwamnati da kuma harkan takara su kai majalisar dattawa. To in Allah ya yarda, mu shida da muka samu mata yanzu za mu daura akan abunda muka tarar suka yi. In Allah ya yarda muna ganin kuma da addu'o'i insha Allah ko ba mu kai ga cimma buri duka ba dai, in Allah ya yarda za mu samu iyakoki.
Shugabannin addini da sarakuna na kiran rungumar kaddara ga waɗanda ba su yi nasara ba, da riƙe amana ga waɗanda suka yi nasara. Ga abun da shugaban JBS Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa,
kira ga su 'yan siyasa su zamanto kalmominsu a kowane lokaci, zama abin da zai taimaka wa zaman lafiyar wannan ƙasa ne. Idan suka yi wannan, to sun yi abin da ya kamata. Kuma kada ɗauki abin cewa ko ana ha maza ana ha mata a je a yi ta yin abin da zai zamanto ya haifar wa ƙasar nan rashin zaman lafiya. Ba wanda yake fatan haka. Kullum Malam Bahaushe na ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki, har ma mun gane cewa ya fi zama sarkin. Don haka sai kenan, idan an yi wayannan zaɓuɓɓuka, dole waɗansu za su samu, waɗansu kuma za su rasa. Wanda Allah ya kaddara suka samu, su gode wa Allah. Waɗanda ma suka rasa, su gode kuma su yi haƙuri. Su gode wa Allah subhanahu wataala, su yi haƙuri.
Jam'iyyar APC ke da rinjaye sabuwar majalisar, inda PDP ke biye da ita, da irin hakan ne ma ya kasance a zaben 2015. Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madal a gaida Nasiru Adamu Alhika. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda matasa daga kungiyar haɗin kan ƙasashen da ake kira Conseil de l'Entente suka lara a birnin Yamai domin tattaunawa akan batutuwan da suka shafi ayyukan gina hanyoyin zirga-zirga da dubarun tattalinsu. Wakilin murya Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lura da asarar ɗumbin kuɗaɗen da rashin mutunta ƙa'idodin gina hanyoyi ke janyo wa gwamnatoci a ƙasashe masu tasowa ya sa matasan ƙasashen ƙungiyar ƙawance ta Conseil de l'Entente, waɗanda suka haɗa da Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo da Jamhuriyar Benin, shirya wannan haɗuwa da nufin nazarin hanyoyin da za su bayar da damar takawa wannan matsala burki. In ji shugaban wannan ƙungiya Garba Kiyo Futa.
Yau da yanda za a yi matashi su san da hanya an yi, su ne ake ma hanya an yi ta don shekara 30-40 ake yi, kenan wanda ya hanya tana goba shi zai yi wanda ya taba, kenan iya da kyawu. Yau mu matasa mu samu kanmu da mu ne ake ma mu kawo gudunmuwan mu, mu kawo ko goyon baya hanyoyin da ake yi su yi unhuwan da ake tsammani. Ba su yi hanyoyi akasari duka bashi ne ake ɗauka ana yin hanyoyi. Don ka an ɗauki bashi an yi abu da wuce shekara 5 ba ya lalace, wanda aka ɗauka bashi to wurin shi an yi kashe mu raba. Don ka jan hankalinmu shi ne mutanen da ake ba aiki su tsada daidai gwargwado su yi aikinsu. Hanyoyi yau kowa sani hanya an ta yi da kyawu. Unhuni da wake ciki yau ko zirga-zirga ƴan adam in babu hanya mai kyau mutane su ne suke wahala.
Ba yau ba kungiyar haɗin kai ta Conseil de l'Entente ta buɗe wata cibiyar da ake kira Sefer don horar da matasa a fannin gine-ginen hanyoyi da tattalinsu a wani matakin samar da ƙwararru kuma wadatattun ma'aikata. Sai dai akasarin ƴaƴan ƙasashen da aka yi abin domin su ba su da masaniya akan wannan cibiya da ke da mazauni a birnin Mome na ƙasar Togo. Dalili kenan aka gayyato shugabanta Dr. Orojogo Sama domin gabatar da laccar jan ra'ayin matasa.
Voilà, c'est une autre ouverture pour eux pour aller se faire former.
Minista da ke kula da harkokin ƙasashen Afirka Madam Lamido Salamatu Balagoga, wacce ta jagoranci bikin buɗe wannan taro, Na ganin yunkurin na matasan kasashen Conseil de l'Entente a matsayin wata hanyar magance matsalolin da ke haddasa jan kafa a yayin ayyukan gine-ginen hanyoyin zirga-zirga.
Ana koya musu entretien routier, gyare-gyaren hanya. Ana koya musu gyare-gyaren manyan motocin nan da suke yin entretien, gyare-gyaren su. Ba sai an ce ba a tai a dauko yanzu kamar satom da take aikin hanya, a ce wani motar ko engine su ya lalace wajen tanut ko wajen surat, a ce sai an nemi wani engineer ya zo daga Faransa ko daga Nuri, kaga matasan namu suna iya wannan aiki.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Let us need to let us shakwa inayan warani singayi fissana tabar sukozu tarandar shinawan dinire sastana fam.
To madalla a gaida Sulaiman Mumuni Barma daga Yamai. Kamar da kuka ji a farkon shirin yau ranar Juma'a ce ranar da muke bude muku layukan mu na waya domin ku kira ku gaya mana albarkacin bakin ku akan lamarin da yau da kullum.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Salamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Malami
Musa Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, gaishe ka, kana lafiya?
Alhamdulillah, ina lafiya. Salam.
To gare ka, ba mu albarkacin bakin
ka. Yau ne, yau na ra'ayi dangane da wannan rana ta Juma'a. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama aka gabatar da zaɓuɓɓukan gwamna a Najeriya lafiya da su dai ɗan kurakurai. Da haka ne ma muke miƙa dinjina ta musamman ga shugaban da hukumar da kuwa Sagu, inda yake miƙa godiya shi ga Allah subhanahu wataala da 'yan majalisar shi da kansilolin shi da shugaban da ke APC na da kuwa Sagu. Suna dinjina da shugaban gwamnan jihar Sam, gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu. Ina cikin murnar shi ta bukara next level da ya samu. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da alkhairi wannan sakon na shugaban da kuwa karamar hukumar da kuwa Sagu Ahmad Suleiman Sahabi Hindi. Muna mai dinjina Allah ya sa a tashi lafiya Alhaji Musa Garo.
Dai kwala Alhaji Musa, yan sai mu leka Kebbi. Wani da Kebbi?
Assalamu alaikum, sunana da Asaba mai fata rauri.
Dan Asaba, kana lahiya?
Lahiya rauya aiki.
Alhamdulillah. To ana Asaba, gare ka.
To farko ina so in rika godiya ga Allah da Ubangiji Allah ya ba shugaba Muhammadu Buhari na shagar lashi da karo na biyu, wanda ba ni da shakka idan Buhari zai fito takara da waɗannan mutane da suka dubu nan fi sau dubu, insha Allah Buhari zai kashe su. Sannan bayan haka ina so in yi kira ga waɗannan jihohi da za a sake zaɓe ranar Asabar mai zuwa a sama, don Allah duk annabi a gida ne kan yi labar da kai da kusurin cewa shina da magoya baya, to wannan rana ne ya kamata ya to gari mai kiwa.
To mun gode kwarai, Allah ya sa su. Yanzu mu leƙa Bauchi. Wani daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To gare ka malam.
To ra'ayina na yau, alhamdulillah, jiya dai an ba da certificate ma 'yan majalisunmu da aka zaba. To da Allah muna kira ko kuma roƙo mashi kansa sanatanmu na Bauchi Tsakiya, Honorable Halliru Dauda Bika, sannan kuma da Honorable Mansur Manusoro da kuma Honorable Baba Iyali, muna so su mika mana magana aikin Kafin Zaki Dam na jihar Bauchi idan suka je majalisa. Sannan kuma muna so idan suka dawo gida a yi wani kwamiti mai ƙarfi a ƙarƙashin mai martaba Sarkin Bauchi da kuma Sarkin Ningi a tunkari shugaban ƙasa akan maganan wannan aikin Kafin Zaki Dam. Na gode ma magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
Har yanzu dai muna a Bauchi. Wani ya daga Bauchi?
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Sama'il Isfawa, Kafin Madaki, karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To gare ka.
To alhamdulillah, yau Juma'a dai ra'ayina shine yau dai ina kira ga shugaban hukumar zabe na jihar Bauchi da shugaban hukumar zabe na ƙasa gaba ɗaya, Garfesa Muhammad Yakubu, da su duba Allah kamar yadda aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai adalci aka ce kowa tana ɗan sabashi. Mu dai a jihar Bauchi, Muhammad Abdullahi Abubakar ya ishe mu, mun zaɓi shugabanmu da ya kamata yanzu a bashi, don shugaba Muhammadu Buhari shi da kansa ya ce mu yi cancanta. kuma har ga Allah a zaben da ya gabata mun zabi shugaba Muhammadu Buhari APC ta mashi muke to amma da muka canja ya kamata a mana ihsani a bar mana shugaban mu da muka zaba dan shi zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a jihar Bauchi mai magana Sumaila Isfawa kasin ma da karamar hukumar garin a jihar Bauchi
to mun gode yanzu mu laika katsina wane da katsina
assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum salam
mai magana Sani Nuhu ne daga nan garin Yan Molo sawan da aka fi zane da Sani dan Ataba
to gare ka
to ni ra'ayina anan shine ina mika godiya ta ga Honorable Nasiru Sani Zangon Daura da Sani Lawal Comrade a madadin Malam Ayuba ina mika godiya ta ga Allah ya bada Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya ida nufi abubuwan alƙawarin da suka dauka Allah ba su nauyin sauke shi
to mun gode bari mu iya kwanta wani da kwanta gora
wani ne ra'ayina
wani da kwanta gora
hello
assalamu alaikum nasara gare ka assalamu alaikum wani daga nasara to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kuma layukan mu abu da suke ku kira ku bai albarkacin bakin ku akan wannan rana ta Juma'a muna Bauchi wani daga Bauchi
assalamu alaikum sunana Yakubu mai Bauchi daga Garishi karamar hukumar Taurari jihar Bauchi
to gare ka muna sauraron ka
to ni dai dan yi kira ne ga hukumar zabe da gwamnatin APC da su zuwa Allah ku ba duk wanda ya ci a kowanne makami ne dan ba ana son a jefa kansar a wannan hali ba to wannan shi ne ra'ayina
to mun gode wani da kebi
eh Sani ba mun gani ne daga kebi
to Malam Sani gare ka
to muna da jinjina ma gwamnatin jihar kebi irin gudunmuwar da jami'an tsaro suka ba ku kuma aka taimaka kuma muka gama lahiya kuma mun gode ma Allah alhamdulillah
to mun gode kwarai wani daga lokaci
ta zuwa Abubakar daga Karara jihar Kogila Kwaja
to gare ka danwa
to ne da ra'ayina akan zaben nan namu na ni asalin dan jihar Zamfara ne amma mazaunin Lakwaja ina roƙo ga shugabannin mu na Zamfara don Allah wanda zai ci zaben nan a bashi ya ci saboda gudun hayaniya da za su taso a baya ni ra'ayina kenan
to
mun kwana lafiya
mun gode wani da Kaduna
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to gare ka
to alhamdulillah ka san mu da Kaduna da Kano ɗaya ne kuma mu ma fa kusan dangin mu akwai su a Kano shawara za mu ba Kanawa da muna koyon siyasa daga gurin su amma gaskiya kamata mu Kaduna siyasa akida muke yi ya kamata a ce gwamnatin da take cikin gwamnatin nan ta rike Kano a ce babu wani tashin bom ba kashe-kashe da ake zo na lafiya a ce su jima wannan gwamnati baya to ya kamata a ƙara duban gwamnatin kashi Ganduje saboda ka duba masallacin nan mai tariya wancan tsohuwar gwamnatin na wannan jam'iyyar da suka nace ma aka dinga kashe mutane a masallacin ta da babu mai da Kaduna ko ina amma gwamnatin nan ta zo mun zo na lafiya wannan sun cancanta a jinjina musu kan ce doni ya zo da jan hulen shi ya rikita su ya lalata siyasar Kano da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode kwarai sai mu laƙa ka ci wani ka ci kan.
Assalamu alaikum Muhammadu Ayatullahi ne da kace kofar matakai Kano State.
To gare ka.
Ina muku barka da aiki.
Barka ka dai.
Yawwa ya ra'ayina a yau shine yawancin mutane bakin su baya furta alheri akan zabubbukan nan kowa ya kai furta magana sai ce za a tayi hankali to addu'ar da muke wannan din yake furta mummunan kalma Allah ya mayar masa kansa mun kikkamu alheri muke nema. Mun kikkawar manufa muke nema so muke ayi zaben nan lafiya a gama lafiya amma mutanen sun tayi magana ne ko ake
mun gode to lai yayi halin sa sai mu ce Allah ya bada zaman lafiya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC wane ne daga wari
kina magana sana magana da mazo annabi dan Niger mazauni wari dan ta sai Najira
to gare ka
Ijawara ga Najeriya to da fatan sai zaben lafiya yana hutsiya su murna sai zaben lafiya kuma wannan wanda za a yi gaba Allah sa a yi lafiya a wani lafiya
To mun gode. Wani daga Yobe?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina kiranka daga nan Yobe don Allah, ni dan sandan kwantar da tarzoma ne da Allah.
To gare ka.
Ina so in faɗi ra'ayina akan mu muna special duty a nan Yobe. Raban da a biya mu kuɗi na haƙin mu tun November har yau ga sojoji ana biyan su. Mu ba mu san me muka federal government ba. Yobe, to Maiduguri, Adamawa, tun muna nan so ake mi bara. To dan Allah ina son masu ruwa da tsaki akan haƙin mu. Dan Allah ko a rundunar ƴan sanda ne ko kuma a bangaren shugaban kasa muna so dan Allah a duba mu.
To
shigo ne ne.
Muna godiya.
Muna so a ce maka mana.
To mun gode, muna godiya ga duka wanda suka kira. A shirinmu na yau kamar kasai ranar Juma'a ce kowa ya kira ya bada albarkacin bakin shi. To madalla kar ku shafa da cewa kuna sauran sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wasanni a takaice daga Kamaru.
Wasanni a takaice.
Kocin kulob ɗin inda mutum Filayens na ƙasar jamhuriyar Kamaru Clarence Zidop ya bayyana sunayen masu taka leda na kulob ɗin su 23 waɗanda za su gwabza da ƙasar Comoros. Ranar 23 ga watan Maris ɗin nan kan neman halartar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a ƙasar Masar. Za a gudanar da wasan ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na Ahmadu Ayijo da ke birnin Yaounde. Sai kuma gasar kakar wannan shekarar ta bana kulob ɗin Colombe. Kwamitin ladautarwa na kulob ɗin sun dakatar da kocin kulob ɗin da ma mai horar da mai tsaron gidansu na makonni uku domin samu su da waɗansu laifuka. A kan allon gasar kakar wannan shekarar na La Liga, kulob ɗin Union de Douala ita ce ta farko a kan allon da maki 14, sai kuma yi mata ta biyu ita ce kulob ɗin Dragon da Yaounde da maki 12, kana ta uku kuma ita ce kulob ɗin Coton Sport ta Birnin Garwa da maki 10. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
A takaice, babban kungiyar 'yan tawayen kasar Sudan ta Kudu na yin kira ga shugaba Salva Kiir akan ya samar da kudaden aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka rattabawa hannu a shekarar da ta gabata. Kungiyar ta kuma bukaci kasashen Sudan da Uganda akan su matsawa Kiir lamba har sai ya fito da kudaden. Ranar 12 ga watan Satumban da ya gabata ne gwamnatin kasar da kungiyar 'yan tawayen Sudan da ake kira SPLMIO a takaice suka sanya hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta Kudu a birnin Addis Ababa. Adadin marasa aikin yi a ƙasar Turkiyya ya kusan kai shekaru 10 yana ƙaruwa, lamarin da ke daɗa munanta yanayin tattalin arzikin ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan gabanin muhimmin zaben ƙasar da ke tafe. A cewar wasu alƙaluma da aka fidda yau Juma'a, yawan marasa aiki a Turkiyya ya ƙaru da kashi 13.5 cikin 100, adadi mafi yawa da aka gani a ƙasar tun shekarar 2010. Yawan marasa aikin yi a ƙasar yanzu haka ya kai miliyan 4,300,000. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu a kasar New Zealand a yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane 3, maza da mace ɗaya, dangane da harin. Ko da yake Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu. Tuni aka riga aka tuhumi ɗaya daga cikin mutanen, wani ɗan shekaru 28 da haihuwa, da laifin kisan kai, kuma gobe Asabar ake sa ran gabatar da shi gaban hukuma.
To madalla, da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu. Sai kuma gobe da safin Allah ya kamar karfe 6 na Asuba, yanzu a madadin Maryam Dawud ta tayin gabatar da shirin, da kuma Julie Grisham ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu David Nene na Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.